Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan amuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litini 11 ga watan Disamba. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim, an gwamza kazamin fada tsakanin Isra'ila da Hamas a Khan Yunis, yayin da sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken ya ce Isra'ila ta gaza baiwa fararen hula kariyar da dace. Ana sa ran cewa Biden zai karbi bakuncin Zelensky a daidai lokacin da ake fuskantar turjiya daga majalisar kasar Amurka a game da baiwa Ukraine ƙarin tallafin kuɗi. Sannan Kenya ta fada cikin duhu sakamakon lalacewar na'ura.
To kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger General Abdulrahman Tchiani ya maida martani kan sharuɗan da kungiyar ECOWAS ta gindaya, ciki har da sakin tsohon shugaba Muhammad Bazoum kafin a rage takunkuman da aka kakaba mata da cewa
mu Bazoum ba kaso yake ba. Gidan shi na shugaban kasa na Niger lokacin da yake cikin shi yake. Kuma mun san abin da yasa muke tsare da shi.
Za kuma a ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani kan kama wasu 'yan sanda waɗanda suka yi wata tabargaza mai ban kunya ta buƙatar cin hanci wajen wata baturiya a fili.
Tun da aka kama su yanzu aka hukunta su, aka yi abin da ya kamata a yi, akan su wani ba zai yi ba.
Sannan za a ji yadda kuɗaɗen jabu suka bazu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kamar kowane yammacin ranar Litini. Yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Babangida Jibrin ke gabatarwa, inda yau shirin zai mai da hankali ne kan abubuwan da suka gabata a shirye-shiryen da suka shuɗe. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. An gwamza kazamin fada tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hamas a yau Litinin a ciki da wajen Khan Yunis a kudancin Gaza, yayin da ake ci gaba da fada a arewacin birnin na Gaza. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudanar da ayyukan jinƙai ya ce tuni aka dakatar da raba kayayyakin jinƙai a kusan dukkan yankin Gaza, sa'in ɗimban da yankin Rafah da ke daura da kan iyakar Misra, yayin da ake ci gaba da barin wuta kana rikicin yake daɗa tsananta, wanda ke kawo koma baya wajen raba kayayyakin ayyukan jinkai. Ƙungiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da al'amuran 'yan gudun hijira UNOCHA ya ce dubban mutane ne suka isa Rafah cikin makon nan. Tsakanin wannan lokacin, Isra'ila ta faɗaɗa hare-harenta a kan mayakan Hamas a can kudu, wanda ya haɗa da hare-harenta a Khan Yunis, babban birnin Gaza na biyu. Sojojin Ukraine a yau Litinin sun shaida cewa Rasha ta kai wa Kyiv harin rokoki a cikin dare a wani sabon jerin hare-haren sama da ta auna babban birnin Ukraine. Dakarun sojin saman Ukraine sun ce na'urorin kariyar sun kakkaɓo 8 daga cikin rokokin. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce mutane hudu suna nan suna ana musu magani a asibiti bayan da baraguzan ɗaya daga cikin rokokin da suka kakkaɓo ya fada yankin gabashin birnin. Ya kuma ba da rahoton samun wasu baraguzan rokar a wani gidan da adana kaya. To sai dai ya ce babu wata barnar da harin ya yi a wurin. Sojojin Ukraine sun ce Rasha ta harba jirage mara matuƙa 18 daga yankin da ta mamaye na Crimea, sannan kuma na'urorin kariyarta na hare-haren sama sun kakkaɓo duka jirage 18 ɗin da Rasha ta harbo a kudancin Ukraine. Ana sa ran cewa shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakuncin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky gobe Talata a fadar White House. Kaso 25.5 fiye na mutane ne suka fito kada ƙuri'a a zaben gudanar gundumar Hong Kong na farko wanda aka gudanar a cewar gwamnatin kasar a yau Litinin kaso mafi karanci a takarar da ta yi wa 'yan takarar jam'iyyun adawa babakire zaben 'yan majalisar wakilan da aka yi a birnin a baya a tsakiyar wani mummunar yanayi wadda a wasu sa'ilin ke haifar da tashin hankali na gangami da aka gudanar a 2019 inda kaso 71 na al'ummar kasar suka fito kada ƙuri'a da ya baiwa bangaren demokradiyya babban nasara.
To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar janar Abdulrahman Tchiani ya maida martani kan sharuɗan da ƙungiyar ECOWAS ko CEDEAO ta gindaya na ɗage takunkuman da aka kakaba ma Nijar bayan tarenta na Abuja. Sharuɗan sun haɗa da bullowa da jadawalin ayyukan ƙware cikin lokaci da kuma gaggauta sakin tsohon shugaba Muhammad Bazoum da sauran mutanen da aka kama biyo bayan juyin mulkin. Ga dai Sule Barma da cikakken rahoton daga Yamai.
Janar Abdulrahman Tchiani da ke bayani a wata hirar da aka watsa ta kafar talbijin mallakar gwamnati jim kaɗan bayan kammala taron shugabannin ƙasashen yammacin Afirka ya taɓo batun tsare hanɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da iyalinsa.
To mu Bazoum ba kaso yake ba. Gidan shi na shugaban ƙasa na Niger lokacin da yake ciki cikin shi yake. Kuma mun san abin da ya sa muke tsare da shi. Iyalin shi kwana bui bayan mun yi juyi na kirayo mai tsaron shi na ce ya tai ya gaya mishi iyalin shi in sun shirya gobe 29 wata na July kwana uku suna iya su tahi duk inda suke so. Da yadda ya kai mishi wannan zancen shi da bakin shi ya ce in dai ba bari aka yi hita tare da iyalin shi ba sun gumuci su zamna.
Shugaban majalisar ta CNSP na ganin sakin shugaba Bazoum a halin da ake ciki a yau a Nijar wani abu ne da ka iya zama babbar barazana.
Nan kusa wa Najeriya Abuja ga kuma ce firin minista yana can ministar hudu a tare da su wajen sojawa manya da kankana Allah ya san iyakarsu. Yan Nijar da sun ka gudu sun ka tai can sun ka ce sun yi gwamnatin tawaye France ta taɓa yin shi wasu ƙasashe ta ci nasara amma Nijar haƙon da sun kai dare da Allah sai mun ƙetare.
Dangane da batun takunkumin da ECOWAS ta kakaba wa ƙasar da kuma irin sharuɗan da ta gindaya shugaban gwamnatin mulkin sojan na ganin akwai wata manufar ɓoye ta tare da wannan lamari.
Ja sun kai ga abinda in ba ku cika su ba ba za a sasanta ba. Duk da mun san da ƴan ƙasa ba za su yarda ba mun ka amince saboda mu samu takunkumin nan a hidda shi. To mun ka ga in sun shiga nan mun ka ce mun amince sai a zo muku da wani salo mun ka ce to wannan abin akwai wani nuhi waɗanda a kusa gare mu ya kamata su yi nazari in sun samu ƙasar mu takunkumi sun samu ƴan ƙasar su takunkumi ne tunda ƙasa jama'a al'umman mu duka guda ce ga ini Allah ya san iyakar miliyoyi nawa ke shiga suna hita ba su san da iyaka ba su cikin kasuwancin su kenan wannan abin ya kamata mu yi nazari mu san yaya za mu yi gobe ka a ƙara.
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Aisha da cigaban labaran duniya.
To Ibrahim kotun kolin India a yau Litinin ta ce matsayin na musamman da aka baiwa yankin Himalaya a Jammu da Kashmir kafin a janye shi a 2019 na wucin gadi ne. Kotun kolin da ta India ta kuma yi wa hukumar hukumar zaɓe na ƙasar umarni ta gudanar da zaɓuka a yankunan Jammu da Kashmir zuwa ranar 30 ga watan Satumban baɗi, wato shekarar 2024 kenan. Umarnin da kotun ta bayar ya share fagen zaɓuka da za a gudanar a yankin da Firayim Minista Narendra Modi ya haɗe da India tun shekarar 2019. Umarnin kotun ya kasance wani bangare na hukuncin da ya yanke kan shari'ar da ta yanke kan shari'ar da aka shigar kan koken al'umma mai kalubalantar janye baiwa yankin na Jammu da Kashmir matsayi na musamman. A ƙarshe, ƙasar Kenya baki ɗaya da yammacin jiya Lahadi ta fada cikin duhu, lamarin da ya dankwafar da al'amura a wasu sassan ƙasar da ya hada da babban filin tashi da saukar jiragen sama a babban birnin ƙasar Nairobi, wanda ya kasance wata kafar sufuri da ke sa da gabashin Afirka da Asiya, Turai da sauran sassan duniya. Rashin wutar lantarkin da aka fuskanta na ranar Lahadin ya auku da misalin karfe 8 na dare agogon Kenya, sannan ya kasance karo na uku da kasar ta fuskanci irin matsala tsakanin watanni uku da suka gabata. Kamfanin samar da wutar lantarki mallakin kasar ta Kenya Power ta dora alhakin wannan al'amarin akan matsalar na'ura, wanda ta ce ma'aikata na nan suna aiki ka'in da na'in domin tabbatar da an dawo da wutar lantarki. Rashin wutar na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da kasar take fuskantar hauhawar farashin mai, wanda mutane da dama suka dora alhakinsa akan asarar miliyoyin dalar da tattalin arzikin kasar yake fuskanta.
To, a gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya muka dosa, inda jabin takardun kudin naira suka bazu a wasu biranen kasar, musamman ma birnin tarayyar Najeriya Abuja, al'amarin da ke kawo rudani wajen hada-hada. Rukayya Basha, gare ki.
Mazauna birnin Abuja sun koka game da yadda kudaden jabu ke yawo a kasuwannin birnin, musamman ma manyan takardun kudi irin su 1,000 da kuma 500. Lawan Umar na daga cikin waɗanda suka ci karo da jabin kudi, kuma ya shaida yadda ake jirkita su cikin kudaden da ba na jabu ba domin a yi amfani da su.
Waɗanda masu suna yin ta ne da yawa sai su saka su a cikin kudade masu kyau. In sun zo sayan abu sai su baka, sai su hada, in da su saya abu da yawa sai su baka kudin, kai kuma kai za su fara zuba mai kyan a ta sama, ta baya ma su sake zuba mai kyan. In ka zo kirgawa ba za ka gane wanne ne jebu ba wanne ne mai kyan ba, kuma haka sai ka je banki ne daga nan tukuna a tantance wannan kudin ba mai kyau ba ne.
Ma kai lokacin da ka ci karo da irin wannan matsala, wani irin mataki ka dauka?
Duk lokacin da na karba kudi zan duba in tabbatar wannan kudin mai kyau ne ko ba mai kyau ba ne, sai na gamsu da cewa wannan babu matsala kafin karba, saboda fake one din yana nan quality shi da ka gani kasancewa wannan jabu ne.
Malama Lauratu ita ma ta ci karo da jabun kudaden yayin musayar kudi a kasuwar Yanya, kamar yadda ta shaidawa muryar Amurka.
Na ji siyan abu a kasuwar Yanya, sai na using POS in cikin kasuwa, ya bani kudi 20,000. Bayan ya tafi ni da shi, ban san shi ba, na ji siya abu na bai da kudi, aka ce mu fake money ne, kuma 20,000.
Ma'ana jabun kudi kenan?
Eh.
To, ya aka yi kika gane jabin kudi ne?
Su ne 'yan kasuwan suka gaya mun cewa jabin kudi ne, ni ban sani ba. Sai da na dawo na je na samu wani mai POS, ya ce mu wai an buga shi da bula. Wai da bula ake bugawa, wai fake money ne. Sai na ce to.
To, da kika ga haka wani mataki kika dauka?
Babu, kawai na rungume kaddara na dawo gida. Shawaran da zan ba al'umma shine, in kuka zo karban kudi ku yi a hankali, ku kula sosai wanda zai ba da kudin shi mai POS din, da kuma in ka karba kudin ka tabbatar cewa kudi asalin mai kyau ne.
Sai dai babban bankin Najeriya CBN a wata sanarwar da ya fitar mai dauke da sa hannun mukaddashiyar daraktan sadarwar bankin, bankin ya kuka yadda jabun manyan kudi ke yawo a manyan kasuwannin biranen kasar da inda ake amfani da su wajen sayayya. A sanarwar, Babban bankin ya ce hakan ya saba wa kundin tsarin bankin, ya kuma ce duk wanda aka kama da laifin amfani da jabin kuɗin zai fuskanci hukuncin ɗauri na shekaru 5 a gidan gyara hali, kamar yadda kundin sashi na 24 cikin baka wanda aka yi wa kwaskwarima a shekarar 2007 ya tanadar. Kazalika babban bankin ya ce zai ci gaba da amfani da hukumomin tsaro domin kawar da masu aikata wannan muguwar ɗabi'a. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya, har yanzu muna Najeriya inda 'yan ƙasa ke ci gaba da mai da martani bayan da aka kama wasu 'yan sanda waɗanda suka buƙaci na goro wajen wata baturiya. Kuma aka naɗi abin aka baza a faifan wato aka baza ta faifan bidiyo a kafafen sada zumunta. Hassan Umar Tambol, gare ka.
Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Oyo ta kama jami'anta da aka gani a bidiyon yanar gizo suna tambayar wata baturiyar kasar Netherland da ke yawon bude ido ta ba kuɗi akan titin Mania zuwa Isenyi a jihar Oyo. Wata sanarwa da aka makala a sashen yanar gizo na rundunar 'yan sandan Najeriya ta sha alwashin hukunta 'yan sandan idan an same su da laifuffukan da ake zargin su da aikatawa. Da nikira kakakin rundunar 'yan sandan jihar Oyo Adewale Osifeso yace zai ce komai ba. Headquarter 'yan sandan Najeriya ta ƙasa da ke Abuja ce ke da bakin magana a game da wannan lamarin. Sai dai ga ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya a game da kama jami'an 'yan sandan.
Sunana Temitayowa, linene shugaban matasa a Kinyali, Ibadan. Abun bai dace ba, don shi wanda aka karba kuɗi a hannun shi ma dan ƙasan waje ne, ba dan Najeriya ba. Kuma an yi recording an sa akan internet, kowa yana gani. Ba ta sunan Najeriya, abun sai kawo. Kuma bai dace ba, bai da kyau kwata kwata sam bai da kyau.
A halin yanzu 'yan sanda sun kama waɗannan 'yan sanda da ake zargi da tambayar wannan baturiya ya taba su kuɗi. Kana ganin cewa abin da 'yan sanda suka yi yayi daidai?
Ni na ji daɗi da aka kuma a hukunta su. Saboda wata rana wani ba zai yi ba. Amma tun da aka kama su yanzu aka hukunta su aka yi abin da ya kamata a yi a kansu wani ba zai yi ba. Yana da kyau.
Sunana Jamilu Tanimun Ibadan. Gafori na ma wanda ya shigo ƙasar mu ya gani irin abin da ake masa aka yi bidiyo aka zuba a duniya. Ya zama cin mutuncin mu ɗan Najeriya, an kada mu na kiman ƙasar mu, sannan abin ya zama ci hanci da rashawa yayyawa ba mu ɗan Najeriya ba ma hada ba yanzu ya zama wanda suka zo suka shigo ba za a raga musu ba. Kaga wannan yana da kyau hukuma ta dau matakai da kyau gare su a hukuntar da su. Kowa hukunci ya ci shi an ka kama da irin wannan lahin ayi masa hukuncin da daidai da shi.
Ana ka gani wace illa irin wannan hali da waɗannan 'yan sanda suka yi zai yi ma ƙasar Najeriya musamman a idon duniya?
Gaskiya zai kawo da mutuncin ƙasar mu shi fadi a idon duniya
musamman ciyaman ba. To a gaskiya sun yi rishin mutunci kuma sun zubar da darajar Najeriya. Bai kamata su da za su kare ta yau kuma su ne suka zalunce ta kuma. Ya kamata a dauki mataki akan wannan abu. Dan 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama waɗannan 'yan sanda. Kaga haka ne yayi daidai. Kamata a dama hukunta su dan saboda gaba wani ba zai yi ba. Kamar da a baka shawara wani irin hukunci kaga ya kamata a yi musu. Ya kamata a yi musu hukunci daidai da lahin da suka aikata.
Sunana Salisu Isa. 'Yan sanda sun yi daidai kuma aikin su yayi kyau.
Saboda muka ce yayi daidai kuma yayi kyau.
A matsayin mu na 'yan Najeriya mu muna buƙatar haka ya dinga faruwa. Dan mun dade a cikin wannan yanayin dan sanda ya tare ka ya ci mutuncinka ya wulakanta ka shugabannin mu suna ji basu taba daukan mataki ba.
To ba ka ganin cewa wannan baturiya ce ta fito daga Turai domin yawon bude ido 'yan sanda suka ce ta basu kuɗi? Kana gani ya kamata?
Ya kamata domin mai hali idan ka je ka faɗi halin shi a wani wuri ka ce ga halin da yake yi maka yana iya musantawa. Amma idan wani ya zo daga wata ƙasa ya zo aka yi mishi zai ba da shaidan hakan ya faru ya koma ƙasar shi ya ce ga irin abin da aka yi mishi a Najeriya. In za su gyara su yi tunani su gyara.
Zargin cin hanci da rashawa da karban na goro ga 'yan sandan Najeriya akan hanyoyin Najeriya abu ne da an ka dade ana yi a dukkan jihohin Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa. himma da kwazo kokayen mu shinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa
masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwada adam shirin namu na wannan mako zai waiwaye ne a don tafiya garin shekara ta 2023 ya zo karshe zamu duba wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku ne a shekara mai karewa ne dai muka kawo muku shirye-shiryen da suka hada da hira da Mahmud Kwari da Hajiya Maruka Abubakar Abba director a kwalejin ilimi na Sa'adatu Abubakar Rimi dake Kano game da kokarin da suke yi na inganta karatu a library ko dakunan karatu musamman ma dai a makarantun secondary
to alhamdulillah kamar mu da muke ma'aikata na dakunan karatu a gaskiya zuwan internet ya rage yara zuwa su amfani da littafai a library amma kuma bangaren e-library har wani lokacin ma sai muna dan dakatar da su wannan in yayi kamar awa daya mu ce to a bar wani shi ma yazo so da yaran sun gane amfanin internet din da saukakin karatu da suke da shi da saukakawa wannan ya taimaka wurin yara sun kara fahimtar amfani da internet kuma yadda duniya ta juya a gaskiya duk yanda zaka yi sai ka hakura ka bi wannan tsarin na hawa kan e-library domin ka ci moriyar karatu yanzu kamar mu yannan nake ga maka Musa Aratrimi muna da internet muna da e-library yaran mu suna amfani da shi malamai suna amfani da shi a harkar tamu muna yin su kasu CBT test muna yin kamar e-lectures muna yin seminars muna yin abubuwa da yawa da bangaren e-library sannan kuma muna da abin da yake cewa kamar OPAC idan kana da littafi a library zaka iya dora shi akan computer ko da da internet ko babu internet yaro zai iya zuwa ya duba ya amfana da littafin namu shine yake cewa online public access sannan kuma muna da offline resources wannan su kuma kayayyaki ne da muke ajewa yara idan da akwai muna da internet yawa littafai ne da journals da komai da ya kamata da kasiru da mujallu na kowanne subject da muke kora a makaranta muna ajewa yara to tunda duniyar ta tafi da haka dole sai mun tafi amma kuma muna kokari ta wani bangaren a koya wa yara amfani da littafai saboda littafin ne shine makasudin ilimi
to amma kenan ba ku da wadatattun littattafai kenan na waje wannan aka saba na gargajiya kenan tunda kaman hankalin ku ya karkata ga sha'anin littattafan da suke cikin internet
a gaskiya muna da su mu library na namu littafan mu na gargajiya suna nan to ai ko littafan gargajiya yanzu an zamance su sun koma internet to idan baka da su isassu a library yanzu alal misali kan littafi kamar kofi 10 yaran mu da muke wannan kwasin sun fi mutum 1000 a kwas daya to idan kana da shi a internet kana da shi ko offline ka soke shi duka computers ɗinka da suke library nan yaro in yazo zai yi amfani da shi
a shekara mai karewa ne dai muka kawo muku shirye-shiryen da suka hada da hira da Shehu Malami Abdullahi Shehu Maji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha dake garin Wudul a jihar Kano game da hanyoyin inganta ilimi da kuma matsalolin dake addaba ilimin musamman ma dai a arewacin Najeriya professor gashi Najeriya ƙasa ce mai tasowa kuma ana ganin akwai dalibai ko ƴan ƙasa masu basira fasaha na kirkire-kirkire amma ba a ba su muhimmanci ko a matsayin ku na malamai ya kuke ganin wannan
alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki lallai wannan ba karamin al'amari ka tambaya ba akai muna da makarantu muna da mutane masu hazaka waɗanda duk abin da kake tunani na kan kire-kire ba wanda ba za su iya ban aka ba su dama to dama ce da ba a samu yanzu misali idan muka dauki harkan nan ta kire-kire dukkanin manyan makarantun mu wayanda ake kira polytechnic idan ka je ka zazzabi wayansu ayyuka za su baka mamaki aha to saboda haka zaka ga cewar dama ce ba mu da ita idan muka samu dama za mu fiye da abin da ake tunani dauki yanzu polytechnic ta Kano suna nan suna wani na'ura wadda za ta matsa tumaturi ta kuma ninke shi ta tsuke shi ta zuba shi a mazubi wanda za a dade ana amfani da shi shekara ɗaya shekara biyu ba tare da ya lalace ba to kaga idan kai maganan tumaturi a Kano ribewa yake yana lalacewa a lokacin da ake yayinsa amma da ya wuce kuma sai kaga tsada to wannan shi aka yi tunani ake gani wata mataki za a dauka wanda za mu iya lokacin da yake kasuwansa ya an yi amfani da wannan damar maimakon a barshi ya lalace, sannan kuma idan lokacinsa ya wuce, kakarsa ta wuce, yaya ne za mu dawo da wannan da aka aje ba tare da an samu matsalolin tsadar shi a kasuwa ba. To haka ne kuma harkar shinkafa, muna da yara matasa wayanda suka kware yanzu sun yi injina wayanda za su iya dafa maka shinshira, sannan kuma su fitar maka da ita, kai har ma an kai matsawar za su iya abinan nikata su ware ta ba tare da tsakuwa ba, suna nan da kuma bangarori da dama. Ana nan ana ta guje-guje, ana ta kere-kere, to amma gwamnati ma bata san abin da ake ba. Da irin waɗansu ƙasashe ne da suka ci gaba ko kuma masu tasowa, irin su Indonesia, irin su Singapore din nan, irin su wannan, da an ji mutum yayi wani abu akan jawo shi ne a killace shi, a ajiye mishi kuɗi, a bashi dama yayi iya tunaninsa akan wannan, sannan kuma a ƙara fiye da abin da shi tunaninsa ya tsaya, inda tunaninsa ya tsaya kuma a yi gini a gurin a fitar da shi.
Masu sauraro, a nan ne kuma za mu jabirke a shirin namu sai mako na gaba domin ci gaba da kawo muku shirye-shiryen shekara mai karewa ta 2023 kafin shiga shekara ta 2024. A madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Gresham, na ku Babangida Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. Kace tsauraran sharuɗan da muka ji kungiyar ECOWAS ta gindaya wa gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu Jamhuriyar Nijar, hakan ya dada nuna cewa shugabannin ECOWAS ba talakawa da suke mulki bane a gabansu, suna fafatukar yadda za su burge Turawa ne kawai. Kiran mu ga ƴan uwan mu ƴan Nijar shine mu daure mu ci gaba da addu'o'i da muke yi na neman taimakon Allah, mu kuma mika dukan al'amuran mu gare shi, sannan a hankali za mu ga kyakkyawan sakamako. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Babandi Mamman Bande. Kace don Allah mai girma, gwamnan jihar Kaduna Uba Sani, muna kira gare ka da ƴan majalisar tarayya masu wakiltar yankin Tudun Biri na jihar Kaduna, ku yi wa Allah ku tashi tsaye wajen kwatowa al'ummar garin da basu ji ba basu gani ba, da aka yi wa ruwan wuta hakinsu. Muna addu'a Allah ya ji kan waɗanda suka rasu da rahama, amin. Sai ra'ayin Rabi'u Nuhu Nabuka, kace matakin biyan diya da gina gidaje da samar da kyawawan ababen more rayuwa ga 'yan uwa da iyalan waɗanda harin bom ya rutsa da su a ƙauyen Tudun Biri da ke jihar Kaduna da gwamnatin tarayya ta ɗauka domin rage raɗaɗin ibtila'in yayi daidai. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan, yau sai ku ci gaba da rubutowa, sannan hankali za mu riƙa karantawa.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
To a taƙaicen, an gwamza ƙazamin faɗa tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hamas a yau Litinin a ciki da wajen Khan Yunis a kudancin Gaza, yayin da ake ci gaba da faɗa a arewacin birnin na Gaza. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudanar da ayyukan jinƙai ya ce tuni aka dakatar da raba kayayyakin jinƙai a kusan duk yankin Gaza. Sojojin Ukraine a yau Litinin sun ce da cewa Rasha ta kai wa Kyiv harin rokoki masu wato a wani jerin hare-haren sama da ta auna babban birnin na Ukraine. Dakarun sojin saman Ukraine sun ce na'urar kariyarsu sun kakkaɓo 8 daga cikin rokokin. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce mutane 4 suna nan sun ana musu magani a asibiti bayan da baraguzan ɗaya daga cikin rokokin da suka kakkaɓo ya faɗa yankin gabashin Ukraine. Kaso 27.5 na mutane ne suka fito kada ƙuri'a a zaben gundumar Hong Kong na farko wanda aka gudanar a cewar gwamnatin ƙasar a yau Litinin. Kaso mafi ƙaranci a takarar da ta yi wa 'yan takarar jam'iyyun adawa baka bakire zaben 'yan majalisar wakilan da aka yi a birnin a baya a tsakiyar wani mummunar yanayi wadda wani sa'ilin ake haifar da tashin hankali a gangamin da aka gudanar a 2019, inda kaso 71 na al'ummar suka fito kada ƙuri'a.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za mu kawo muku na sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna sake mika ta'aziyyar mu ga wakilin muryar Amurka a Bauchi, Abdulwahab Muhammad, saboda rasuwar wansa Alhaji Sani Muhammad da safiyar yau din Litini. Allah ya rahamshe shi, ya kuma bada dangana amin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lazar Creation, da kuma engineer mu na yanzu Bill Andre, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.